This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo kai tsaye akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe a kan shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 10 na safe kenan a nan Washington. Ga kanin labaran duniya.
Yan bindigar kungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani dan kauye a yankin Arewa-maso gabashin Najeriya, suka kashe mutane akalla 50. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya yana sake ganawa yau Litinin da wakilan adawar ƙasar a birnin Geneva. Bayan da aka shafa wata da watanni ana gangami da tarurruka, a yau Litinin za a kaddamar da kakar zaɓuɓɓuka da tarurrukan tsaye da 'yan takara a babban zaɓe na nan Amurka.
To, a ƙasar Chad kuwa da ke makwabtaka da Najeriya, wasu 'yan ƙunar bakin wake sun halaka mutane 7, yayin da wasu mutane 4 suka mutu su ma a wani hari na daban a ƙasar Kamaru. Yayin da zaɓukan jamhuriyar Nijar ke ci gaba da ƙaratowa, mazauna nan Amurka 'yan asalin ƙasar ta Nijar sun fara kiran a yi zaɓe lafiya tare da bayyana ra'ayoyinsu kan 'yan takara da jam'iyyun da za su fafata a wannan zaɓe.
Saƙon da a gare ni ga mutanen Nijar, ina so su yi shi cikin kwanciyar hankali.
Ba wanda Allah ya ba iko, kai ake zaɓe an yi sata, wannan ba ta da kyawu, a yi zaɓe fisa bere layi.
Muna kuma tafe da shirin ilimi hasken rayuwa wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar. Da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yan bindigar kungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani dan kauye a yankin Arewa-maso gabashin Najeriya, suka kashe mutane akalla 50. Shaidu sun faɗa a jiya Lahadi cewa cikin daren Asabar 'yan ta'adda sun abuka cikin ƙauyen Dalori da ke dab da birnin Maiduguri, suka yi ta harbe-harbe da ƙona gidaje. Wani soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewar wasu mata guda 3 'yan ƙunar bakin wake sun tayar da bama-baman da suka ɓoye a jikinsu cikin taron jama'a, suka ƙara haddasa mace-mace. A halin da ake ciki kuma, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce mai da wani babban hafsan sojan da ake zargi da aikata laifukan cin zarafin bil'adama bakin aikinsa da aka yi tamkar cin zarafi ne na alƙawarin da gwamnatin Najeriya ta yi na binciken laifukan yaƙi. A cikin watan da ya shige na Janairu, aka mai da Manjo Janar Ahmed Muhammad bakin aiki fiye da shekara guda bayan da aka yi masa ritaya bayan tawayen da sojojinsa suka yi. Ƙungiyar Amnesty ta ce wato janar ɗin shi ne yake jagorancin ayyukan soja a lokacin da sojoji suka kashe mutane fiye da 640 waɗanda ba sa ɗauke da makami bayan wani harin da Boko Haram ta kai kan barikin soja na Giwa da ke cikin Maiduguri. Sakatare janar na ƙungiyar Amnesty Salil Shetty ya ce abin mamaki ne an mai da janar ɗin bakin aikinsa tun ma kafin a kaddamar da binciken da aka ce za a yi. Yara maza da samari da sojoji suka kama ji Amnesty an harbe su ko an bar su da yunwa har suka mutu, ko aka shaƙe su aka kashe, ko kuma aka yi ta gana musu azaba har suka mutu. Har yanzu gwamnatin Najeriya ba ta ce wani abu kan wannan ba.
Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya, Stephen de Mistura, yana sake ganawa yau Litinin da wakilan 'yan adawar ƙasar a birnin Geneva, bayan da aka samu cigaba da ƙoƙarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nemi a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu. De Mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau Litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan. Ya faɗa jiya Lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙuduri aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar ta neman sulhu da aka fara ranar Juma'a, inda su wakilan adawar suka ƙauracewa ranar farko. Wani kakakin 'yan adawar na Siriya ya ce sun samu ƙwarin gwiwa kuma tattaunawar ta yi alfanu jiya Lahadi kan batun ayyukan jinƙai. Yana magana ne kan buƙatar da ƙungiyar ta gabatar cewa a kawo ƙarshen hare-hare ta sama a kan yankunan, wato yankunan fararen hula, a kuma kawar da killacewar da ke hana kayan agaji isa ga yankunan da ke hannun 'yan tawaye.
Labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayan da aka shafe wata da watanni ana gangami da tarurruka da laccoci da hawa kan drum a yau Litinin da kadamar da kakar zabubbuka da tarurrukan tsaye da yan takara babban zabe na Amurka inda masu jefa kura na jihar Iowa za su gudanar da tarurruka a unguwannin su domin zaben waɗanda suke son su tsaya musu takarar shugaban kasa kafin wannan muhimmin zabe na farko a kakar zaben ta bana Kudurin neman ra'ayin jama'a a jihar ta Iowa sun nuna cewar tsakanin manyan jam'iyyun Republican da Democrat din babu wani fitaccen gwani inda 'yan bana na shigo a harkokin siyasa na jam'iyyun biyu suke ci gaba da nuna kasaita. A bangaren 'yan Republican attajiri Donald Trump ya ba da rata mara yawa ma Senator Ted Cruz daga jihar Texas wanda alamu suka nuna cewar ya yi tuntuɓe a lokuta da dama kafin wannan zaɓe na yau. A bangaren 'yan Democrat kuwa zaben kusan ya zamo na kan mai uwa da wabi ne tsakanin tsohuwar sakataren harkokin waje Hillary Clinton da Senator ɗan Independent daga jihar Vermont wato Bernie Sanders wanda ya ayyana kansa a zaman ɗan Democrat mai ra'ayin gurguzu. Masu kwaɗayin tsayawa takarar sun karaɗe jihar ta Iowa jiya Lahadi suka gudanar da tarurruka a kowane lungu na jihar tare da caccakar lamirin abokan adawarsu.
Gwamnatin Uganda ta ce jiya Lahadi a birnin Kampala ne dakarun tsaron ƙasar suka damƙe tsohon babban jami'in leƙen asiri na ƙasar wato General David Sejusa wanda ya bayyana shugaba Yoweri Museveni a zaman ɗan mulkin kama karya. Sojoji sun shafe awa biyu da rabi suna bincike a gidansa kafin su kama shi. Wannan yana zuwa ne yayin da ƙasar Uganda take shirin gudanar da zaben shugaban ƙasa ranar 18 ga wannan wata inda shugaba Museveni wanda ya hau mulki tun shekarar 1986 yake neman a sake zabansa. Kakakin gwamnatin Uganda Ofwono Opondo ya ce an kama General Sejusa saboda yana tsoma hannunsa a cikin harkokin siyasa. Opondo ya ce General Sejusa yana jawabai a bainar jama'a yana barazana har hada kawunan jama'a su kaurace wa zaben wanda a cewarsa na bagu ne wato na bagu ne kawai. Lamin Sejusa Ladislau Rafuakuzi ya faɗa wa VOA cewa kama janar ɗin da aka yi haramun ne saboda sojoji ba su da takardar izinin kama shi kuma sun ƙi bayanin wato dalilan da suka sa aka kama shi. Lawan ya ce watakila kama janar ɗin yana da alaƙa da zaɓe mai zuwa saboda yana bayar da shawara ga babban shugaban adawa na ƙasar Kizza Besigye kan yadda za a iya hana maguɗi a wannan zaɓen da ke tafi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara ne da ƙasar Chad inda rahotanni daga ƙasar ke cewa wasu 'yan kunar bakin wake sun halaka mutane bakwai a wasu hare-hare a garin Gidde da Kewai yayin da ake wato cin kasuwa a jiya Lahadi. Na tuntuɓi wani mazaunin garin wanda ya nemi na sake sunansa ya kuma mun ƙarin bayani game da waɗannan hare-hare.
Eh to Mamu Lalo, karin bayani da zan maka shine ka san nan Gidde tana nan arewacin kasar Chad inda aka fi yawaita kai hare-hare. To kafin haka nan garin yana da kasuwa, kasuwar ci tana cin ranar Lahadi kamar jiya kenan. To shine mutanen gari sun ka dauki mataki cewa duk wanda zai zo kasuwa ko duk wanda zai shigo garin sai an caje shi ko ai tattar da su kuma akwai sojoji da suke taimaka musu. To shine aka samu wani dan kunar bakin wake wanda ya zo tun misali karfe 9:40 da da shi da haka ya so ya shiga kasuwa sai aka tsaida shi wannan matashin ya tsaida shi. To shi kuma sai ya ja da matashin makan sai inda ya duka zai caji shi kai sai ya tara bom. Nan aka samu mutane shi wannan matashi ya rasa ransa sannan aka samu mutum 31 wanda suka dino. Tare da shi akwai sojoji waɗanda suke su ma lokacin nan hankalinsu ya ɗauku ba su ga abin da ke faruwa kawai sai tashin bom. Su ma 'yan sojoji su ma suka samu raunuka kamar mutum 6 haka.
Akwai rahotanni kuma da ke cewa an kai wani harin a wani ƙauye da ke kusa da nan Gidde din.
Eh yawa to shi ma garin shi ma nisan shi da Gidde kilo bakwai ne. Shi ma an samu su 'yan mata guda biyu sun ka je sun ka samu mutane a cikin garin suka samu mutane suna tarihin harin da an ka kai a Gidde kawai su ma sai suka tara wannan bo 'yan mata guda biyu ne. To can wancan garin mutum 6 ne sun ka rasu da kuma mutum 17 suka samu rauni. To shi ne ake tunanin waɗannan 'yan matan da wannan mutumin da ya tara bom a Gidde tafiya su guda ne. Wannan tashin bom da wannan mutumin ya tara aka sa tsaurar tsaro a Gidde shi yasa su kuma suka je wuce wancan gari suka tara bomba bomban su. Amma dai haka mutane duk suna tsammani cewa ta hiyar su guda ne. Allah ne kawai bai ba su sa'a wannan kuma suka wuce wancan gari suka tara bomba.
Ya zuwa yanzu za a iya cewa mutane 7 kenan suka rasu a waɗannan hare-hare na Gidde ɗin da can.
Yawwa yanzu zuwa yanzu da mutane 7 sun ka rasu mutum kaman 47 haka su suka samu rauni.
To ya yanayin tsaro yake ko kuma ya a wani hali ake ciki a yankunan da wannan harara suka auku?
yanzu a nan garin Gede da yanzu haka akwai sojoji ta ko ina sun tattare hanyoyi suna kula yanayin mutanen da suke shigowa. Sannan kuma akwai yaran mu na gari waɗanda suka dauki gora ko kuma waɗanda suka dauki aikin sa kai su ma suna yawo haka, ko wani yana sanye da alama cewa yana nuna cewa shi ma yana aiki yana taimaka ma sojoji. Yanzu haka ne gari dai a cikin gida dai hankula ya kwanta, mutane suna harkokin su na yau da kullum.
Wani mazaunin garin Gidde da ke jamhuriyar Chad kenan. To a yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro ne, inda a can ma ƙasar Kamar wasu 'yan ƙunar baƙin wake suka halaka mutane hudu ciki har da sojoji biyu a wani gari da ake kira Kalagari. Ga rahoton Muhammad Awal Garba daga Yaounde.
Waɗansu 'yan mata 'yan ƙunar baƙin wake 'yan ƙasar shekaru 15 sun sake wani kai sabon hari a ƙauyen Kalagari kusa da garin Kwalfata, anda suka ɗauki aniyan kutsawa cikin masallacin garin. 'Yan ƙato da gora suka hana musu sakat, nan take suka kwance jigidan da suka yi ɗamara da shi. Sun aika mutane hudu kiyoma, cikinsu akwai dakarun tsaron ƙasar Jamhuriyar Kamaru guda biyu. Su ma 'yan ƙunar baƙin waken sun sheƙa barzau. An jinkata al'umma da dama a wajen wannan harin. Yanzu dai ana ba wanda suka jikkatan kulawa musamman a asibitin garin Kwalfata. Wannan lamari da ya daure wa jama'an ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kai, musamman ma a lokacin da dakarun tsaro na ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru suke ikirarin cin nasara akan maharan Boko Haram. Malam Bukar dan garin Kalgarin ne ga abin da ya faɗa mini a lokacin da muke hire da shi.
Mu dai wannan lamari kan ya fi ƙarfin mu, amma muna ganin ga jama'an mu duk sun mutu, kuma ba mu da aikin yi, ba mu da komai. Yanzu dai gwamnati ta shigo ta kama na dauki ta maza a garin mu, in ba haka ba mu duk za mu gudu. Wallahi mun gaji. Shugaban kasar mu nan yanda yake shewa yana yaki da yan Boko Haram nan, to mu ba ma ganin yaki fa, gashi yanzu sun zo za su kashe mu.
Ko da a ƙarshen makon nan ma wani sifeton yan sanda na garin Dabanga ya rasu a babban asibitin garin Marwa sanadiyar kubucewa da yayi a hannun maharan Boko Haram. Inda gwamnan jihar Mijin Yawa Bakari na nemi inji bakin gwamnan abin ya ci tura. A yan kwanakin nan dai masu tayar da ƙayan bayan sun zafafa kai har-haren su a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru, tunda 'ya'yan jam'iyyar ADPC ko CPDM na ƙasar na gabas da yamma ko da arewa na ƙasar suke kira ga shugaba biya da ya kada takararsa a zaben da za a gudanar na shekara na 2018. Na tambayi Alhaji Ruwan Sharubutu a matsayinsa na kusa kokolon jam'iyyar ADPC ko CPDM din mai mulkin ƙasar Jamhuriyar Kamaru, ko me yasa suke kira ga shugaba biya da ya sake kada takarar nasa bayan gashi kasar na fama da maharan Boko Haram? Me kuka karkata hankula zuwa gamawa da maharan Boko Haram?
Na farko dai zan ga maka cewa muna cikin zaman lafiya. Kasan Kamaru a cikin Afrika nan gabaki ɗaya ba ƙasa wanda yake zaune lafiya kaman Kamaru. Kuma saboda shugaban kasan mu Paul Biya ya iya mulki, ya san kuma kasan nan, kuma yana da hakuri. Dukkan gabaki ɗayan jahuran din North din gabaki ɗaya suna bayan shugaban kasa. Saboda haka kaga cewa su ma suna so ya tsaya, mu ma muna so ya tsaya, ko ina ana so ya tsaya. Saboda zaman lafiya, saboda aikukunan da yake wa ƙasa. Ka san yaki da wanda baka ganin shi yana da wuya, yana da matukan wuya. To amma duk da haka muna gamawa da su. In ka lura zaka gane sun yi sanyi in banda kwana biyu nan da suka sake tashi, yanzu kuma mun gane system din da suka iso mai. Saboda suna turo yara ne kanana, suna turo kuma ƴan mata su zo kaman masu bara, su zo da abin da yazo ya fashe. To amma mun gane wannan dabara. Duk da haka zamu yi maganin su kadan Allah ya yarda.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Su kafir ta bayi da kalmar shahada, suna rushe sakon zaman lafiya. Waɗansu su ma har makamai gare su gilla suke.
To daga batun tsaro sai na zabe. Yayin da aka fara yakin neman zabe a jamhuriyar Niger, mazauna nan Amurka 'yan asalin ƙasar ta Niger sun fara kiran a yi zabe lafiya, tare da bayyana ra'ayinsu kan 'yan takarar da jam'iyyun da za su fafata a wannan zabe. Ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da wato wakilinmu da ke can New York ya aiko mana.
Sunana Labu ni na birnin Kwanne ne, ina zaune nan a New York State ta America. Saƙon da a gare ni ga mutanen Niger, ina so su yi shi cikin kwanciyar hankali, ba da rigima ba, irin wanda sauran ƙasashe suka yi shi ko ɗan kaza ba a kashe ba. Don ga shugaban ƙasa hawa mai ƙwazo ne, na ga mulki iri-iri kashi-kashi a ƙasarmu Niger, amma har yanzu ban ga ma'aikaci irin shugaban ƙasa na yanzu. Menene godiyar da 'yan ƙasa kamata su yi mishi su san ƙuri'a shi ke nema.
Ahmadu ne sunana, nan nake zama kwa. Abin da nake so a yi zaben na kwarai kwa, a ba wanda Allah ya ba iko. Kai ake zabe an yi sata, wannan ba ta da kyau. A yi zabe fisa bere lai. In an ta wajen zabe, in an kada ka, ka san da an kada ka, mutanen kasar ne ba su son ka. Kai kake ka yi girman kai, aiko taurin kai sai ka zamna, kana zamna, sai mutanen shi kashe kashe. Kai kana da gardoji, kai kana da koma da komai, in ba a same ka ba, ana samu dan uwanka.
Ni sunana Muhammadu, ma'aikatan da akwai yanzu mu bamu tamani in yana sabka ya ba iko in ba Allah bane ya gyara ko wasu yake bamu san da yana sabka ya ba mutane wuri Allah dai ya fata mu ba mu so kasan mu fitina ba mu son shi wanda yake Allah ya sa a bashi saboda in ba su ba su ba akwai matsala
to lalle ya wanda nake gani wanda zai abun kirki a halin yanzu wannan sai dai es rahama ta Abdullabo saboda shugaba ne mai adalci mai natsuwa kuma wanda jama'a ke so ba irin kamar shugaban Buhari ba da jama'a ba su so nai kuma ya tafiya ina ganin yanzu sai dai es rahama insha Allah za ta kai labari
Madalla wasu daga cikin ra'ayoyin mazauna nan Amurka kenan ɗan asalin ƙasar Jamhuriyar Najeriya yanzu gogona cewa ƙarfe 10:16 ne wato ƙarfe 10 ne da minti 10:16 na safe a nan birnin Washington DC wato hudu kenan da minti wato 10:16 a Najeriya da Nijar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kan ware mako guda wato 1-1 ga watan Fabrairu domin a ƙasar wato a ƙara ƙami wajen haɗin kan addinai da kuma samar da zaman lafiya a tsakanin su. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya mana dubi kan wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ma dai ware kusan mako guda ne wato tun daga ranar 1 ga watan Fabrairu na kowace shekara da ta kasance makon kafahimta juna tsakanin addinai a duniya. Manufa dai shine a samu kyakkyawan fahimta tsakanin manyan addinai tare kuma da mutunta juna wanda hakan ka iya kawo zaman lafiya tsakanin al'umma. To koya malaman addini ke kallon wannan yunkuri na Majalisar Ɗinkin Duniya Evangelist Usakutiya Zarma wani mai bishara ne a jihar Adamawa.
Wannan mako da aka kirkiro shi domin haɗin kai na addini a duniya yana da muhimmanci sosai domin ganin cewa iya abin da za a iya yi a wannan duniya domin a samu ci gaba shine a haɗa kan wayannan addinai ga cewa sun zauna lafiya ba tsangwama a juna ba wata matsala da ke tafiya tare da su sun fahimci juna kuma ya ci gaba daidai. To ina ga wannan yana da kyawu sosai domin zai kara haɗa kan al'umma a faɗin duniya baki ɗaya saboda haka ci gaba da yinta domin yana da kyawu sosai.
Shek Abdullahi Isa Adam babban limamin masallacin Juma'a na ATV Yola na fa ganin wannan mako na da muhimmanci inda ko ya bada misali da abin da ke faruwa a ƙasar Malaysia.
Mu tsaya mu yi addinin mu tsakanin mu da Allah da ya halice mu ce mu yi addini don bauta masa. Wancan mai addini shi ma ya irin nashi ai kira zuwa ga mutunta juna a duniya. Yanzu misali bari mu maka misali ga inda irin wannan abin ya faru kuma an ci nasara shine da yake nalika wajen shine kasar Malaysia. In ka duba addini ne guda uku kuma su karfi a duniya. In ka kara da na hudu shine addinin Masihanci. Ma'ana kaga Musulunci suke ɗayinihin wato da abin da ya shafi karfi a kasar saboda suke rike da mulki. Akwai addinin Buddhist wanda suke su mutanen Chinese da suke wurin ƴan kasa suna addinin su. Akwai masu addinin Hindu suna nan suna addinin su kowanne da wurin ibadar sa kowanne da amma ana mutunta mutuncin juna ana ganin mutuncin juna kowa yana ainin kima ganin kimar kowa.
Kuma da menene dai akwai fa bukatar samun fahimta juna tsakanin mabiya addini kamar yadda mai bishara Usakutiya ya karin haske.
A ci gaba da faɗakar jama'a kan zaman lafiya domin aka ce zaman lafiya fi zama ɗan sarki inji Bahaushe.
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma ga Yusuf Harande da shirin ilimi.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimi.
Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta Litinin, tare da fatan kuna cikin koshin lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki ɗaya, amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, mun karɓi baƙuncin masaniya, marubuciya, kuma mai bincike a fannin ilimi da sanin irin halin da ilimi ya shiga a baki ɗaya ƙasar Najeriya. Mun kuma duba matsalolin ta ɓangarori da dama kama daga kan gwamnatoci a kowane mataki zuwa ga kan iyaye da malamai kai uwa uba ma har da su kansu ɗaliban. A iya bincike da nazari da Farfesa Aisha Madawaki ta tsangayar ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ta yi, wanda take ganin akwai buƙatar dukkanin masu hannu da shuni a wannan matsalar su ɗauki sabon salo, ganin cewar yanzu muna ƙarni na 21.
Ƙwalƙwaliyar daraja shi haushi ɗare ɗam.
Idan ana maganar ilimi a Najeriya, ko da yaushe sai a dinga cewa ilimi ya lalace, ilimi ya taɓarɓare. Ta wani hanyoyi ne ake bi ake iya gano cewa lallai shi ilimin nan ya taɓarɓare?
To, yadda kamar yadda ka ce ne, wasu sukan duba su ce ilimi ya taɓarɓare ta hanyoyi daban-daban. Wasu za su yi la'akari da irin yaran da ke fitowa daga makarantun, a ce yaro ya gama makaranta secondary ko ya gama jami'a, amma irin abin da yake iya aiwatarwa a ga ya je ƙasa da abin da ake tunani wanda ya samu wannan ilimi din zai iya gabatarwa. Sannan kuma na biyu, a ga ana dubin ta fannin cewa idan aka dubi abubuwan da ke wakana a makarantun ne, kuma za a ga abubuwa ne waɗanda sun kasa bisa ga yanda ake tsammanin za a cimma burin cikakken ilimi ɗin. To amma wasu kuma za su duba su ce ilimin bai taɓarɓare ba idan suka dubi ɗaya gefen guda, na ganin yawan mutanen da suke shiga makarantun ne yanzu, da kuma ganin cewa biyan da an kai dai bayan da za a yi a ce a'a ai ci baya ne ba ci gaba ba, har dai musamman ma 'yan bindigogi fannin mu na gefen arewacin Najeriya.
Gabaki dai aka duba za a ce su wane ne ummul haba'isin taɓarɓarewa shi wannan ilimin?
To kowa yana da rawar da ya taka. Misali za ka ga su yaran kansu suna da nasu laifi, iyaye suna da nasu laifi, malamai na da nasu laifi, gwamnati tana da nasu laifi, sannan jama'a ƙasa su ma suna da nasu laifi. To in mun ka ɗauki kowane fanni, yawanci za mu ce na farko inda zan fara da fannin iyaye. Idan muka duba yaro, wuri na farko da yaro ya fara samun kanshi shine a gidansu inda yake tare da iyayen shi. To yawanci za ka ga yanzu iyaye na ɗaya wasu za ka ga akwai abubuwa da yawa waɗanda suka shiga gabansu waɗanda ba sa ba ilimin yaransu muhimmanci, saboda ba wai a kai yaro makaranta kawai ne a bar shi ga malamai ko ga makaranta shi zai sa ya samu ingantaccen ilimi ba, a kula ma da iyaye za su yi na ganin cewa yaron nan ya je makaranta kan kai, ya dawo an bincike me ya karanta, an ba shi kuma abubuwan da ya kamata ya yi amfani da su makaranta, an ba shi aiki makaranta ya zo ya yi gida ya samu lokacin da an ka ɗan zauna aka taya shi aka nuna mishi waɗannan abubuwa ne. To yanzu haka yawanci iyaye sun ɗan rage ba da wannan kulawa ɗin sosai. Wasu ma za su ga daidai da kai yaron makaranta, wani yaro sai ya wahala ya yi ayyuka kafin mai je makaranta, ko da yake zuwa makaranta a riga an yi nisa da darasi. To da zarar an ka ce kuma an yi nisa da darasi kafin yaro ya cimma sauran yaran, wata matsala ce fannin iyaye kenan a takaice. Fannin yara kuma, yaro ya je makaranta, wani kafin ya je makaranta ma shirin ta aiki, in ya je makaranta din ma wani bai bada yana cikin aji amma hankalin shi baya cikin aji. Rashin samun hankalin shi cikin aji kuma ya ta'allaka ga abubuwa da yawa. Watakila yaro ya taho makaranta ciki ba cike ba da yunwa, ya za a yi mai da hankali ya fahimta abin da ake karantarwa, ko kuma kafin ya baro gida kila ya sha kashi, ko da yake zuwa makaranta rai a baci, ya za a yi mai da hankali da abin da ake karantarwa, ko kuma ya zo cikin aji inda shi kanshi malami ma ga shi ga yanda yake, shi ma wannan abun zai sa yaron ya kasance yana aji amma bai mai da hankali ba, ko kuma cikin aji din babu abin zama, yaro ya zauna ƙasa bai ji daɗin yanda ya zauna ba, balle har ya yi rubutu, balle har ya mai da hankalin shi ga abin da ake karantarwa cikin makaranta din.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu na yau. Sai kuma makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu, za mu ɗaura daga inda muka tsaya. Yanzu a madadin Farfesa Aisha Madawaki ta tsangayar ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto, da sauran abokan aikinmu waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da Julius Gresham, mai ba da umarni. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
A maza da mata don wajen miƙewa.
Madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Warin hwara da saƙon Sani mai langilangi da malam Angu malamin makaranta ya wuri. Wani suka ce muna kira ga masu gasa biredi a jihar Borno da su mai da wukar su cikin kube. Kada su shiga yajin aikin kwana uku da suke niyyar shiga domin talaka ne kawai yajin aikin zai shafa. Sai kuma saƙon Sha'aibu Idris Kofarfa da Bulangu, mamba na ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Jigawa, wanda ya ce Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu a sakamakon harin ta'addancin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Dalori da ke jihar Borno. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen irin wannan hare-haren ta'addanci a Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Sai kuma sikar Muhammad Sule garin Rijiya karamar hukumar Akko jihar Gombe, wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa jami'an tsaron farin kaya na Najeriya da su ƙara ƙaimi domin gano wuraren da 'yan ƙungiyar Boko Haram ke ƙera bama-bamai. Yin haka ne kawai zai kawo mana ƙarshen hare-haren ƙunar baƙin waki a ƙasarmu Najeriya. Sai kuma saƙon Hamza Galadima birnin Kebbi, wanda ce a gaskiya irin hare-haren ƙunar baƙin waken da ke faruwa a wasu sassan Najeriya, wannan abin gaskiya ya wuce makaɗi da rawa, inda koyaushe abin ke ƙara ƙazanta. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i, amin. Sai kuma sikar Muhammad Salihu Kauran na Moda, wadda ta ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Al'ummar ƙasar Jamhuriyar Nijar, muna yi muku fatan za ku yi yaƙin neman zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da tashin hankali ba. Da fatan kuma Allah ya zaɓa muku shugaba na gari wanda zai saurari kukanku. Ya kamata gwamnatocin jihohi su riƙa bawa fannin ilimi gagarumin muhimmanci ta hanyar ɗaukar ƙwararrun malamai da kuma bawa ɗaliban da suke karatu a manyan makarantu kuɗaɗen tallafin karatu na scholarship. Sako daga Aminu Ɗan Kaduna Amanawa da Muhsin Sani Tsafe. Da ƙarshe sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, wanda ce gwamnatin jihar Lagos, hakika muna maraba da yunkurin da kika ɗauka na daƙile ƙungiyoyin matasan jihar ki da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin al'umma. Da fatan za ki samu nasara a kan wannan ƙoƙari da kike yi.
To ga Ibrahim ya dawo da labarai a taƙaice.
Yan bindigar ƙungiyar Boko Haram sun kai farmaki kan wani ɗan ƙauye a yankin arewa-maso gabashin Najeriya suka kashe mutane aƙalla guda 50. Shaidu sun faɗa jiya Lahadi cewa cikin dare Asabar 'yan ta'adda suka afka cikin ƙauyen Dalori da ke daba da birnin Maiduguri suka yi ta harbe-harbe da kuma ƙona gidaje. Wani soja ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na Associated Press cewa wasu mata uku 'yan kunar baƙin wake sun tada bama-baman da suka ɓoye jikinsu a cikin taron jama'a suka ƙara haddasa wasu mace-macen. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan batun ƙasar Siriya, Staffan de Mistura, yana sake ganawa yau Litinin da wakilan 'yan adawar ƙasa a birnin Geneva, a bayan da aka samu ci gaba a ƙoƙarin warware wasu daga cikin batutuwan da babbar ƙungiyar masu adawa ta nema a takala kafin a fara tattaunawar yin sulhu. De Mistura ya jinkirta ganawar da ya shirya yi da jami'an gwamnati a yau Litinin domin ya samu sukunin ganawa da 'yan adawar kafin nan. Ya faɗa jiya Lahadi cewa yana da ƙwarin gwiwa kuma ya ƙudurci aniyar ganin 'yan adawa sun shiga cikin tattaunawar.
Masare abin da ya suka kenan a cikin shirin namu baki ɗaya, sai dai can anjima za mu sake dawa da izinin Allah. Yanzu amadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladies Gresham da ta ba da umarni. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, amma kada ku nisa domin ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.